الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا غوتن زلقعدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دياد داريه ردى أربعين دا أكو وعدى تيدي ديدا شاترا غوتن شدا شكرة تدبو بيو دا أشرين دا بيو ميلادية كما ريان دا مكسابة هدوى ونا مجلس يمي البركة نمصعب بن أمير لكيشكين ونا انقواته سوازورة أتكين برنن كانو domin ci gaba da karatu a cikin littafin Qawa'idul Fiqhiyya littafi ne na babban malami Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine ainihin wato majalisi na 20 wato darasi na 20 kenan a darasin da ya gabata darasi na 19 mun karanta baitika ne guda 5 بيتي نفركو والعصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والعصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل سيكما والعصل في عادتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكوري wannan sune baitika guda 5 da muka karanta baitika baitin farko yana magana akan asalin ruwa tsarki ma'ana asalin ruwa mai tsarki ne daga sama ya sauko ko daga ƙasa matakar ɗaya daga cikin abin da ke tashin sa daga sunan ruwa bai ainihin same shi ba sannan asalin ƙasa ita ma mai tsarki ce asalin tufafi mai tsarki ne asalin ainihin wato duwatsu su ma da asalin su tsarki ne sannan sai ya ce kuma baiti na biyu asali wajen abin da ya shafi saduwa da mace haramci asali game da kowane irin nama haramci asali game da kisan kai haramci asali game da cin dukiyar wanda yake tsararre da a ci dukiyarsa wannan asali haramci ne sai an samu wani dalili da zai sa saduwa da mace ya halatta cin naman ya halatta kisan kan ya halatta cin dukiyar ya halatta wanda duk mun yi bayanin inda yake halatta mutun ya ji dadi da mace shine ta hanyar aure inda yake halatta mutun ya ci ainihin wato wasu dangogin namomi wanda musulunci yayi istisna'in su daga wancan asali din haka kuma rai ita ma akwai wanda ta halatta a kashe ta sannan dukiya akwai wanda ta halatta a ci kamar yanda muka karanta asalin wa'annan abubuwan shine haramci har sai an samu wani halacci da yazo daga shari'a sannan mun karanta baiti na 4 inda shi kuma yace asalin al'ada halacci duk wani abu da mutane suka saba da shi na al'ada su matukar bata cikaro da addini ba to akan kyale mutane su ci gaba da yin kayansu domin al'ada tana babin halacci har sai wani abu da zai dauke abin wannan al'ada ya dauke ta daga halacci ya maida ita zuwa wani hukunci daban yazo to sai kuma ta tashi daga al'ada ta koma wani hukuncin sannan ainihin wato babu wani abu da yake shar'antacce cikin al'amura sai abin da shari'a tace shar'antacce ne duk yanda mai kake ganin kyan abu in dai ba shari'a bace ta shar'anta shi ba ka da iko ba ka da lasisin ka shar'anta wa mutane wata ibada ko kuma wani abu da kake gani mai kyau ne to wannan dukkanin baitika mun yi bayani gurgudan iko insha Allah da haka za mu tashi baiti na 24 qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace wasailul umuri kal maqasidi wahkum bi hadhal hukmi lizawaidi wannan baitin yake cewa wasailul umuri hanyoyin da ake bi wajen yin wasu al'amura kal maqasidi hukuncin bin hanyoyin hukuncin sa daya da manufar wayannan al'amura din manufar al'amura daidai take da hanyoyin da ake bi wajen yin wadannan al'amura din shine wasailul umur wasila hanyoyin da ake bi wajen yin wasu al'amura kal maqasidi kamar niyya ko manufar da ake yin wayannan al'amura din ma'ana da niyyar da hanyar da ake bi din wajen cimma wayannan al'amuran duk hukuncin su iri daya ne wahkum bi hadhal hukmi haka kai hukunci da irin wannan hukuncin wato alwasila alwasail laha ahkamul maqasid ma'ana wasila dukkan hanyar da ake bi wajen yin wani abu to wannan hukuncin sa daya da manufar yin abun zamu bada misali akan haka to sai yake cewa wahkum bi hadhal hukm irin wannan hukuncin na yanzu misali zuwa masallaci jam'i wato yin sallar jam'i wajibi ne to duk wata hanya da mutum zai bi dan ya isa masallaci ya sallar jam'i shi kuma bin wannan hanyar hukuncin ta daya da sallar jam'i idan sallar jam'i wajibi ce to ka baro gidanka ka biyo ta lungu kaza kayi kwana kaza har ka isa zuwa masallacin da za ka yi sallar jam'i a cikin sa to bin wannan hanyar da ka bi ita ma hukuncin ta daya da yin sallar jam'in shine ma'anar wasailul umuri kal maqasidi to sannan kuma sai ya ce wa hukum bi hadhal hukm kayi hukunci irin wannan hukuncin na alwasila laha ahkamul wato alwasail laha ahkamul maqasid to kai hukunci da wannan hukuncin lizawaidi ga dukkan abin da zai cika wannan din yanzu misali zuwa masallaci domin yin sallar jam'i wajibi ne to kuma dawowa fa shine azzawaidi an gane ko mutun zai in ya tafi masallaci sai ya zaman sa a can Allah ya uda ai kaga zai dawo ko mutun ya je jihadi zai ta zama a can wajen jihadin ko zai dawo gida to wannan dawowar hukuncin sa daya da tafiyar Allah ya sa an gane wannan bayanin duk da cewa zai mana dan misalai da zai sake waddaha mana karatun sosai amma dai baitin yana cewa wasailul umuri wai wasila ta al'amura kal maqasidi to kamar manufar yin waɗannan al'amura din ne wa hukum bi hadhal hukmi kuma kai irin wannan hukuncin lizawaidi ga dukkan abin da ya doru ko ya karu akan haka zamu yi bayani akan haka yani abin da yake nufi annal wasaila tu'da ahkamul maqasidi wai annal wasaila hanyoyi da ake bi wajen yin wasu al'amura tu'da ahkamul maqasidi to ana ba su irin hukunce-hukuncen niyya ko manufar yin waɗannan al'amura din fa idza kana ma'muran bi shay'in kana ma'muran bima la yatimmu illa bihi sai malaike cewa idan aka umarce ka da wani al'amari idza kana ma'muran bi shay'in idan ya kasance an yi umarni an umarce ka da yin wani al'amari kana ma'muran to wannan abun wato kana ma'muran bima la yatimmu illa bihi to a hannu guda kuma an yi umarni da dukkan abin da wannan al'amarin ba zai cika ba sai da shi fa idza kana ma'muran bi shay'in yanzu an ce ka je aikin haji an yi umarni da shi ko to duk hanyar da za ta kai ka aikin haji wanda ba zai yiwu ba ka je aikin haji sai ka bi wannan hanya ita ma an yi umarni da ita kaga yanzu kenan yin passport ya shiga ciki yin visa ya shiga ciki siyan ticket ya shiga ciki na'am to duk waɗannan abubuwan su ma an yi umarni da su kar mutum ya ce a ina aka ce sai mutum ya yi visa
wannan ai yahudanci ne ya za a ce sai an yi passport sai an yi kaza sai a yi kaza sai a ce ai abin da ake so me aka umarce ka kace aikin haji to duk wata hanya da zaka bi dan ka je aikin hajin ita ma an baka umarni koda ba faɗe ta ba da ka dauka tunda an ce ka je aikin haji to an ce ka yi passport an ce ka yi visa an ce ka sai ticket duk wannan su ma an yi umarni da su domin aikin hajin ba zai yi ba sai da waɗannan ina fata an gane indai ba wata karama cikin karamomin ka zaka nuna kawai a waye gari kawai a rufe ido kawai a ganka a can ba to indai ba ka da wannan karamar to kaga dole da budda sai kai passport sai kai visa sai kuma ka sai ticket to wa'annan duk gaba ɗayan su kaga wasila ne dan baitin ya ƙara fito muku alwasailu yanzu wa'annan wasilar yanzu kaga passport wasila ne ko siyan ticket menene wasila ne yin visa menene wasila ne to yanzu wa'annan yin abubuwan hukuncin su daya da me zaka je kai a maka aikin haji to yanzu wa'annan hukuncin su daya da aikin haji domin in ka je makan me makasid dinka na zuwa aikin haji na zuwa maka yin aikin haji ko to shine makasid din to wa'annan hanyoyin da zaka bi daki har ka waye gari ga ka a maka har ka samu damar yin aikin hajin to duk hukuncin su daya shine ma'ana yake ta sannan kuma bayan ka gama aikin hajin sab sai kai zaman ka a maka sai kai me to wa hakum bi hadhal hukmi liz zawaid yanzu dawo ka sune az zawaid din ina ba ta gane to shine malai yake ga ya maka cewa ainihin wato fa idza kana ma'amuran bi shay'in idan mutun an umarce shi da wani abu kana ma'amuran to kuma a hannu guda an umarce shi bima la yatimmu da duk abin da wancan umarnin ba zai cika ba illa bihi sai an yi shi to shi ma an baka umarni ina ba ta gane wannan in ka dauki kowane irin al'amura na addini duk zai iya shiga cikin irin wannan duk abin da aka umarce ka da shi to an umarce ka da bin hanyoyi da matakan yin wannan abin ko da ba a ambace su ba an gane fa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun saboda ka'idar shine duk abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi to shi ma wannan abin ya zama wajibi duk abin da wajibi ba zai cika ba sai da wannan abin to shi ma wannan abin ya zama me ya zama wajibi wa ma la yatimmu al-masnun illa bihi fa huwa masnunun duk abinda wata sunna ba za ta cika ba sai da wannan abun to shi ma wannan abun ya zama me ya zama sunna wa idza kana manhiyan an shay'in shi yasa bisa irin wannan kaidojin idan aka hani mutun yin wani abu in aka hana mutun yayi wani abu to manhi kana manhiyan an jami'i durqihi to haka kuma an hana shi bin duk wata hanya cikin hanyoyin da za a yi wannan abu an gane ko wa zara'ihi da kafofin da za su kai mutun zuwa ga wannan abun su ma an hana wa wasa'ilihi da dukkan ainihin wato tsani dukkan wasu tsanance kenan da zaka taka zuwa ga yin wannan abun shi ma an hana al-muwassila ilayhi wanda za ta kai ka zuwa ga wannan abu kenan in aka ce an haramta shan giya to an hana duk wata hanya da za ta bayi zuwa ga mutun ya sha giya an hana dukkan wata kafa da za ta bawa mutun dama ya sha giya ita ma an haramta ta an haramta wa mutun ya taka duk wani tsani da zai kai shi zuwa ga ya sha giya shi ma haramun ina fata an gane yanzu da Allah ta'ala ya ce kar a yi zina to dukkan wata hanya da za ta bayo zuwa ga mutun yayi zina ita ma an hana shi yasa malam mai lahallare yake cewa wattaladzuzu bi kalamiha wan nazaru ila al ajnabiyyati wattaladzuzu bi kalamiha an fahimta cikin abubuwan da suke haramun sai yace wan nazaru ila al ajnabiyyati kallan ainihin wato ba ajnabiya wanda ba muharramaka ba kuma kallo irin na sha'awa sai aka ce an hana wattaladzuzu bi kalamiha haka da jin dadin hira da ita kawai kaje wajen mace ba auranta zakai ba kawai dan ka ji dadi kai zance da ita kaga kwalliyarta ka dawo to wannan shi ma wasila ce min wasailin zina da haka shi ma wannan zuwa zance ba da niyyar aure ba shi ma haramun domin shi wannan din zai iya zama wasila zuwa ga me zuwa ga yin ainihin wato zina da haka sai zamto kenan bisa wannan ka'ida dukkan abinda shari'a ta hana to ta hana duk wata hanya da za ta bayu zuwa ga yin wannan abu mafhum wal wasilatu ila al wajib dan haka duk wata wasila hanya da za ta kai mutun zuwa ga yin wajibi wajibatun ita ma wannan bin wannan hanyar wajiba ce sai malai yace kalmashi ila salati kaman tafiya wajen sallah lil faridati domin yin sallah farilla na fata an gane yanzu misali mu dauka daga nan kafin ka je masallacin da za ka yi sallah farilla sai ka yi kwanoni kamar guda biyar duk yanda ka fito duk yanda kake wato kai da dabaru to sai ka yi kwana ɗaya har guda biyar daga gidanka zuwa masallacin da za ka yi sallah farilla to yanzu wannan kwana-kwanan da kai ta sha ana ganin ka ka miƙe daga miƙewa aka kai dama daga daman ka sake miƙewa kuma ka karya kai hagu kuma daga hagun ka kuma miƙewa kai haka to duk waɗannan hanyoyin da kake bi su ma menene me hukuncin su su ma farilla ne an gane to sai yake cewa kalmashi ila salati lil farida kaman tafiya masallaci domin yin sallar farilla waz zakati kamar zakka wa nahwi hada makamancin haka wal jihad da yin jihadi wa ada'il huquqil lazima da kuma bayar da dukkan wani haƙƙi cikin haƙƙoƙi waɗanda suka zama lazimi ne mutum ya bada su ka huquqil lahi ta'ala kaman haƙƙoƙin Allah ta'ala wa huquqil walidaini da kuma haƙƙoƙin iyaye wal aqaribi da haƙƙoƙin ƴan uwa makusanta waz zawjati da haƙƙoƙin ainihin wato matan aure matan da mutum ya aura wal mamalik da kuma bayi wal mamalik bayin da mutum ya mallaka idan har ainihin wato zakka wajiba ce to dukkan wasila wata hanya da za ta bi da kai zuwa ka sauke wannan wajibin na zakka ita ma wajibi ce haƙoƙin Allah to duk wata hanya da za ta taimake ka zuwa ga bayar da wannan haƙoƙin Allah bin wannan hanya ita ma wajibi ce haƙoƙin iyayenka to duk wata hanya da wata kafa da za ta kai ka zuwa ga sauke haƙoƙin iyayenka to bin wannan hanya ita ma wajibi ce ita ma farilla ce haka ƴan uwa haka dukkan wata hanya da za ka sauke nauyin iyalinka to bin wannan hanyar kaman yanda sauke nauyin iyali wajibi ne to bin hanyoyin da za ka bi domin ka samu damar sauke nauyin iyali wannan bin hanyoyin su ma wajibi ne wal mamalik da kuma bayi fa ma la yatimmu hadhihi al umur illa bihi fa huwa wajibun da haka dai malai sake maimaita ma ka'idar duk abin da waɗannan al'amuran ba zai yi su cika ba sai an yi wannan abun to shi ma an wajibi ne an yi umarni a yi shi wa amma al-masnun amma sunnoni kannafilati kaman sallan nafila min kannafilati min as-salati kaman nafulfili daga cikin sallah was-sadaqati da sadaqa was-siyam da azmi wal-hajj da hajj wal-umrati da umra kaga duk waɗannan sunnoni ne to duk hanyoyin da zaka bi domin ka sauke waɗannan sunnonin to su ma bin wannan hanyoyin sunna ce wal-muta'alliqa bil-khalq da kuma dukkan wani abu da yake da alaka da ababen halitta ka huquqil khalqil mustahabba kaman haƙoƙin ababen halitta na mustahabbi min silatil arham na sadar da zumunci wa iyadatil marid da duba mara lafiya wa dhahabi ila majalisil ilm da zuwa guraren neman ilimi zuwa majalisai da ake koyar da ilimi wa nahawihi da makamancin haka fa ma la tatimmu hadhihi illa bi duk abinda waɗannan abubuwan ba za su cika ba sai da shi fa huwa masnunun to shi ma ya zama sunna kana qalil aqdami ilaiha kamar tafiya zuwa waɗannan wuraren to kaga tafiyar ita ma ta zama sunna kaman yanda abinda za ka yi in ka je din sunna ne to tafiyar zuwa wannan gurin shi ma ya zama mai sunna wa nahawihi da makamancin haka wa amma al muharram amma game da abin da aka haramta fa minhu shirkul akbar daga cikin abin da aka haramta akwai shirka babba wa huwa shirku fil ibada shine shirka a cikin bautawa Allah fa ya harumu kullu qawlin sai zamto haramun ne fadin kowace irin magana wa fi'ilin da aikata kowane irin aiki yufdi ilaihi da zai kai mutun zuwa ga shirka babba yanzu an haramta shirka babba to duk wata magana wadda za ta kai mutun zuwa ga shirka babba ita ma wannan magana an hana ta an haramta ta an haramta shirka to duk wani aiki da zai bayi zuwa ga yin shirkar shi ma an haramta shi wa yakunu wasilatan da duk wani aiki da zai zama tsani qaribatan makusanci ilaihi zuwa ga yin shirkar shi ma an hana wa yakunu shirkan asgar sannan wato ana yana iya kasancewa shirka karama mithlu alhalifu bighayrillah mithlu misali alhalifu bighayrillah wato rantsuwa da wani Allah rantsuwa da wani Allah wannan karamar shirka ce an gane ku rantsuwa da wani Allah kamar kace na rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku ko na rantse da Fatima ƴan ma'aikin Allah akwai masu wannan binta ƴan ma'aikin Allah ko to kaga shi ma duk yana cikin ashirkul asgar na rantse da rawanin sarkin musulmi kaga shi ma ana akwai masu yi ko na rantse da shehu Usman dan Fodio ko hubaran shehu an gane to duk zaka ire-iren waɗannan duk yin rantsuwa da waɗanda duk wata rantsuwa da mutum yayi ba da Allah ba to tana shiga cikin ashirkul asgar wa ta'zimul qubur da kamba makaburbura girma makaburbura wannan shi ma yana daga cikin ashirkul asgar wattabarruku biha da kuma neman albarka da kaburbura din mutane suna kwance Allah ne kadai ya san wani hali suke ciki kai kuma kaje kana neman albarka da su na fata an gane Allah ne kadai ya san mutum ya riga ya mutu an sa shi a cikin kabarin sa Allah ne kadai ya san a cikin wani hali yake to abin da yake gaibu baka san halin da yake ciki ba baka sani ba mutumin kirki ne har a wajen Allah yanda kai kake ganin sa mutumin kirki sannan kuma kaje kana neman albarka da kabarin sa to wannan shi ma allazi lam yablug rutbatal ibada wato neman albarka da wanda yake kwanci a cikin kabarin irin neman albarkar da bata kai matakin bauta masa ba li'annahu zari'atun domin da zara an fara kamba makaburbura ana neman albarka da cikin kaburbura to wannan zari'atun li'ibadati wannan hanya ce da za ta bayu zuwa ga dinga bautawa kaburbura to kaga kenan kaman yanda aka haramta bautar kabari to duk abin da zai bayu zuwa ga bautar kabari ko kuma kaman yanda aka haramta shirka to duk abin da zai bayu zuwa ga shirka shi ma haramun wa kadhalika alwasailu ila sa'iril ma'asi haka duk wasu hanyoyi da za su kai mutun zuwa ga wato sauran nau'o'in sabo kazzina kamar zina duk abin da zai bayu zuwa ga yin zina haramun kamar cuɗanya maza da mata kaga wannan shi ma zai bayu zuwa ga zina dan haka zinar haramun ce hanyar didda za ta bada kofa zuwa ga ayi zinar ita ma haramun ce kamar keɓanta daga mutum sai mace ba muharramarsa ba shi ma wannan kaga haramun keɓantar haramun ce domin tana bayuwa zuwa ga zina ina ba ta gane wa shurbil khamr da shan giya haka dukkan abin da zai bayu zuwa ga shan giya to shi ma ainihin wato haramun kamar mutum ya zama dan da kwangiya haka ita ma wasila ce an gane ko wa nahwihi ma da makamantan haka fal wasailu ilaiha dan haka hanyoyi zuwa ga ainihin wato saban Allah muharramatun su ma haramun duk wata hanya da za ta bayi zuwa ga sabawa Allah to bin wannan hanya haramun walwasilatu ila almakruh haka duk wata hanya zuwa ga aikata makruhi makruhatun to ita ma bin wannan hanyar makruhi wa hadhihi alqa'ida wannan qa'ida da muka karanta min amfa'il qawa'idi tana daga cikin ka'idoji masu amfani ko tana daga cikin ka'idoji mafi amfani wa a'azamiha tana daga cikin manyan ka'idoji wa aktsariha fawaid tana daga cikin ka'idoji waɗanda suke da tarin fa'idoji wala allaha yadkhulu fiha rubu'uddin yace watakila wannan ka'idar ɗaya bisa hudun addini zai iya shiga cikin ta idan ka kasa addinin musulunci gida hudu to wannan ka'idar ita kadai za ta iya kwashe kashi ɗaya cikin hudu za ta iya zama rubu'uddin alwasail laha ahkamul maqasid kaga wannan duk an kurda can an shiga can an shiga duk zaka ga suna haduwa da juna dan haka kenan kusan rubu'in addini yana karkashin wannan ka'idar al wasailu laha ahkamul maqasid wa qauli malai yace sai kuma fadi na wahkum bi hadha al hukmi liz zawaidi kai hukunci bi hadha al hukmi da irin wannan hukuncin na farkon baitin liz zawaidi ga dukkan abin da ya karu ko ya doru akan haka al ashiya'u thalathatun sai malai yace al amra ko abubuwa sun kasu gida uku maqasid akwai manufofin kas salati masalan kaman sallah misali kaga sallah ita manufa ce wa wasailun ilaiha abu na biyu kuma sai hanyar da mutum zai bi ilaiha zuwa ga yin sallar kal wudu kaman alwala kaga wasila ce ta yin sallah wal mashi da tafiya wannan ita ma wasila ce zuwa ga yin sallah kaga kenan yin tsarki yin alwala tafiya zuwa masallaci wayannan dukkanin su wasail ne na yin sallah kaga ita sallar ita ce maqasid mutum yaje masallaci sallah zai da haka manufar zuwansa masallaci yayi sallah to hanyar da zai bi kafin yaje masallacin to ita ma wannan ita ake kira wasail ita sune wasila to wannan wasilar tana da hukuncin wato maqasid din in zai iya yiwa kai sallah bakai tsarki ba bakai alwala ba sai kaje masallaci ba to kaga shikenan sai zamanto wasila daban maqasid daban amma in ya zamto ba zai taba yiwa kai sallah ba sai kai tsarki to tsarki ya zama wasila zuwa ga yin sallah idan ba zai yiwu ba sai kai alwala to alwala ta zama wasila zuwa ga yin sallah shine alwasailu laha akamul maqasid sai abu na uku wa mutammimatul laha sai kuma abun da zai cika she waɗannan abubuwan guda biyu duk abun da zai cika she wa maqasid da wasail to shi ma yana ciki sai ce karujuhi ila mahallihi kamar dawowar mutum zuwa mahallinsa bayan ya je yayi sallah din alladhi kharaja minhu wato mahallinsa da ya fita daga ciki ya dawo to wannan dawowar ita ma tana daga cikin abin da aka yi umarni ita kuma tana da hukunci irin na wadancan wa qad zakarna anna alwasail tuwada ahkamul maqasid mun riga mun tattauna mun ambata cewa su dukkanin wato wasail hanyoyin wato hanyoyi ana ba su hukuncen manufofi fa kadhalikal mutammimatu lil a'mal haka dukkan abubuwan da suke cika suke taimakawa wajen cika ayyuka to waɗannan su ma tu'ta ahkamuha su ma ana ba su irin hukuncen maqasid din kar ruju'i minas salati kaman dawowa daga sallah wal jihad kaman dawowa daga jihadi wal hajji da hajji wattiba'il janaza da kuma dawowa daga rakiyar janaza wa iyadatul marid da dawowa daga dubo mara lafiya wa nahwi zalika da makamancin haka fa innahu min hina yakhruju min mahallihi domin daga lokacin da mutum ya fita daga mahallinsa lil ibadati domin yin wata ibada fa huwa fi ibadatin to lokacin da ya fita zuwa ga yin wannan ibadar yana ma cikin ibadar hatta yarji'a har ya dawo an gane lokacin da mutum ya fita zuwa masallaci to daga takunsa na farko daga gida zuwa masallacin duk a cikin ibada yake to idan kuma yaje ya gama ibadar haka kuma yana cikin ibadar har yayi me har ya dawo to kaga kenan ashe dawowa tana da hukuncin tafiyar kaman yanda tafiyar ainihin wato wasila ce zuwa ga yin sallah to dawowar ita ma tana daga cikin wasail baiti na 25 Allah ya sa wannan ka'ida ta fito ko al wasailu laha ahkamul maqasid wannan ka dan jalayi ka rubuta ta ita ce ka'ida duk da muke ta wannan maganar akan ta al wasail laha ahkamul maqasid in Allah ya sa ka fahimci wannan matsalar to matsaloli da yawa za su shiga cikin wannan ka'idar al wasailu laha ahkamul maqasid والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التعثيم عنه والزلل ما لديك قوات كايدا والخطأ كسكري والإكراه دتيلتي والنسيان دمنتوا أسقطه معبودنا الرحمن Ubangiji abun bautanmu mai rahama ya sariyar mana da laifin da muka aikata saboda waɗannan dalilan guda uku. Duk abin da ka aikata na laifi bisa kuskure, ko bisa tilasta ka aka sa aka tilasta ka kai wannan saban ko kuma mantawa kai kai shi to ubangijinmu mai rahama ya sar yadda laifin daga kanmu lakin malai ce sai dai to gaciya kenan ma'al itilafi idan abun ya hadu tare da hasara yasbutul badal to bayar da madadin abin da kai na hasarar to yana tabbata wa yantafi ta'thimu anhu sai dai laifin ne kadai ya koru wal dalal da kuma tuntube ba za a rubuta maka laifin tuntuban ba ba za a rubuta maka ainihin wato laifin ba na fatan gane ma'ana duk abin da mutun ya aikata bisa kuskure ko ya aikata shi bisa mantuwa ko kuma aka yi masa karfa-karfa sai da ya aikata shi dole ba shi da zabi to wannan abin a wajen ubangiji babu laifi laifin ya saraya to amma idan ya zamanto da kuskura da mantuwar da tilasta mutum din da aka yi ya jawo salwantar dukiya ko rai to anan akwai magana shine ma'ana lakin ma'al itlaf sai dai fa duk waɗannan abubuwan da aka ce an yafe in tsakaninka da Allah ne ba matsala amma idan wannan kuskuren da kai kuskure ne wanda ya haifar da hasarar ko salwantar da dukiyar wani to a wajen ubangiji tunda kuskure ne ba da gangan kai ba laifi amma shi wanda kai kuskure ka salwantar ma da dukiyarsa sai ka biya shi kuskure kasantuwar bisa kuskure ne yanzu kawai da da gangan ne sai ka biya kuma kai laifi a wajen Allah amma yanzu tunda bisa kuskure ne zaka biya amma baka da laifi ina fatan gane haka aka tilasta maka to shi ma idan abin da aka tilasta maka yana da alaka da haƙƙin wani dan adam to shi ma a wajen Allah baka da laifi amma kuma zaka biya wannan abin da ka salwantar haka mantuwa wa hadha min kamali judihi wa karamihi ta'ala malai ce wannan yana daga cikin cikar baiwa ta Allah madaukakin sarki da karamcinsa wa rahmatihi da tausayin Allah bi ibadihi game da bayinsa innahu lamma kallafa ibadahu domin ubangiji ta'ala yayin da ya kallafa wa bayinsa bi awamirin yace wato ya kallafa musu wasu umarni yace su aiwatar yaf'aluna hada za su aiwatar wa nawahi da kuma wasu abubuwa na hani yajtanibuha da yace su nisance ta annahu idza sadara minhum ikhlalun duk da haka idan an samu wani gibi ko tasgaro bil ma'amuri game da abinda Allah ya umarce su da shi sai suka kasa yin sa cikakke sai aka samu ittawaya a cikin abinda Allah ya umarni da shi awirtikabin lil mahzur ko kuma abinda Allah ya hana su yi sai suka aikata abinda yace su yi sai suka dan samu tasgaro ba su yi shi ba ko aka samu gibi a cikin yin sa ko kuma abinda ya hane su sai kuma suka aikata shi amma fa ne siyanan da mantuwa au khata'an ko da kuskure au ikrahan ko kuma tilasta mutun aka yi annahu afa anhum to wannan yana daga cikin falalar Allah da jin kan Allah da baiwar Allah da karamcin sa afa anhum ya yafe musu wasamahum yayi musu afwa ma'ana afa anhum yayi musu afwa wasamahum kuma ya yafe musu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ufiya li ummati al-khata an yafe wa al-ummata abinda ta aikata bisa kuskure wannan siyani ko bisa abinda ta aikata da mantuwa wa mastukurihu alaihi ko kuma abinda aka tirsasa musu akan sa wannan hadithin ibnu maja ya ruwaito hadithin 2243 da lafazin inna Allah tajawaza an ummati Ibn Maja ya ruwaito shi da wannan lafazin Allah ya yafe wa al'ummata wa fi mawdhi'in akhar a wani gurin kuma shi Ibn Maja din a hadisi na 2245 da lafazin inna Allah wada'a an ummati Allah ya sauke nauyi ga al'ummata in suka aikata wani laifi ko suka takaita wajen yin wani wajibi bisa mantuwa ko kuskure ko kuma tilasta su akai kuma wannan wato hadithan duk gaba ɗaya sahihul albani al-allama albani ya inganta su rahimahullah fi sahihil jami hadithi na 1836 amma wannan lafazin da shi malam abdurrahman ibnu nasir as-sa'idi ya kawo yake cewa amma hadha lafzu falam aqib alai, amma wannan lafazin ni ma ba ni da madogara akan sa. Ina fata an gane wannan lafazin na cewa ufiya li ummati, duk da cewa ma'anar duk kusan tana koma iri daya, amma lafazin da ya inganta shine innallaha tajawaza an ummati, ko kuma innallaha wada'a an ummati. Ina fata an gane. Qala ibn Rajab rahimahullah, ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah yace fi sharhi al-40, a cikin sharhin 40 an-Nawawi, littafin nan Jami'u al-Ulum wal-Hikam, بعد ما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناس, باين ابن رجب ياكاو نصوصي ديوا دسكي نوني أكان أن دوكي زنبي دقا كان وان دي أيكا توانا أبو بيسا كسكو دي كو بيسا منتوا. فقال تو ابن رجب باين ياكاو أن النصوصي سيتي والأظهر زنچان دي يبو بينا والله أعلم ألا شيني مسني أن الناس والمخطئة mai mantuwa da mai kuskure kada ufiya anhuma, waɗannan su an musu afuwa, bi ma'ana abun nufi rufi al ithmu anhuma, an dauke musu zunubi. Misali mutum ya manta bai sallar isha ba ta yau, kuma har ya koma zuwa ga Allah bai tuna ba, Allah ba zai kama shi da laifin bai wannan sallar isha din ba dan ya manta. Allah ya yafe wa al'umman manzo Allah abin da suka yi bisa mantuwa. Ina fata an gane. لأن الإثم دومن شي زنبي كو لايفي مرتب على المقاصد والنيات, واتو شي لايفي انا جينا شيني اكن نيا متين ينا سني ده نيا با منتوا يبا با بيسا كسكور يبا ده غنغن ده نيا يا ايكا تونا ابو تو شيني اكي ربو تا متين لايفي. والناس والمخضي امامي منتوا ده مي كسكور لا قصد لهما باس ده نيا, wanda ya aikata abun bisa mantuwa ba da niyya ya manta ba, wanda ya aikata bisa kuskure ba da niyya ya aikata ba, dan haka ba fala ithma alaihi, ma babu laifi akan su. Wa amma raful ahkam, to amma game da dauke hukunce hukunce, yanzu can ana magana kaga kenan abu biyu ne, akwai dauke laifi akwai kuma dauke hukunce. Yanzu misali wanda ya manta bai sallar isha ba, sai gobe da safe sai ya tuna, yanzu laifi an dauke masa shi ko? To an dauke masa sallar isha tunda ya tuna. Wa aqimis salata li dhikri, yanzu tunda ya tuna sai ya yi me? Sai ya yi ta. To shine yace abu biyu ne, akwai dauke laifi, to in aka dauke laifin an dauke hukuncin ma? Sai yace to wa amma rafu al ahkam, amma rafu al ahkam dauke hukuncin, falaysa muradan min hadhihi an-nusus, gaskiya ba dauke hukunci ake nufi ba da waɗannan nassosin duk da muka karanta. Fa yahtaju fi thubutiha wa nafiha ila dalilin akhar, in ana so a tabbatar da hukunci ko a kore hukuncin, to wannan kuma yana buƙatar wani dalilin daban, amma a waɗannan nassosin da muka karanta gaskiyar magana zunubin kawai suka dauke, ba su dauke hukunci ba. Wal khata'u, kuskure an ya kasida bi fi'lihi shay'an, abinda ake nufi da kuskure shine mutun yayi nufin aikata wani abu, fa yusadifa fi'luhu gaira ma qasadahu, sai kuma ainihin wato aikin sa sai wato ya dace da abinda ba shi yayi niyya ba. Abinda ake nufi kuskure, ga abinda mutun yayi niyya yi kuma sai akasin sa ya faru. Ina fata an gane. Mithlu, sai ce mithla an ya kasida katala kafirin, misali ana jihadi, daga can sai ya saita kibiyarsa ko bindigarsa yana so ya harbe wani kafiri, yana harbota, fa yusadifu musliman, kawai sai ya samu musulmi. Yanzu musulmi yayi niyya, wannan shi ake kira kuskure. An gane ko? Yawwa. Ga abin da ya yi nufi, sai kuma aikin sa ya saba wa abin da ya yi niyya, shi nufin sa ya kashe wannan wancan kafirin a wajen yaki, amma da ya harba makamin sai makamin kuma bai samu kafirin ba sai ya je ya kashe musulmi, to wannan shi ake kira kuskure. Wan nisyanu, mantuwa kuma an ya kuna zakiran lishai, mutum ya zamto yana sanada abu, fa yansahu indal fi'il, amma lokacin da zai aikata sai ya manta. yana sanar da cewa zai salla isha an juma amma kan yi ta kuma sai ya manta wannan shine mantuwa wakilahuma waɗannan abubuwan guda biyu da kuskure da mantuwa ma'afuwun anhu da an yi wa mutum afuwa in yayi su an gane wannan ko ila an kala har zuwa inda shi Ibn Rajab al-Hanbali a sharhin wannan hadithi har zuwa lokacin da yace al-fasl ath-thani sai kuma fasali na biyu fi hukumil mukurahi yanzu mun ji mai kuskure da mai mantuwa zanubin aka dauke amma hukuncin yana nan akan su an gane ko to sai kuma hukunci na biyu shine al-mukurahi wanda aka yi masa tilas wa huwa naw'ani to wanda za a tilasta shi ya saba wa Allah ko a tilasta shi ya ki cika wani umarni na Allah to su kuma sun kala biyu ne sun kasu kashi biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin su mallakti yara lahu shine wanda kwata-kwata ba shi da zabi wala qudrata lahu kuma ba shi da iko alalimtina ya kan kin yin wannan abu an gane ko ba shi da zabi abu ne kawai dole sai yayi ba shi da zabi sannan kuma ba shi da ikon kin yin abu wannan shi ma yana daga cikin wanda ake kira mukura wanda aka yi wa tilas sai malai ya bada misali sai ce kaman humila qurhan kaman wanda aka dauko shi baya so tilas kawai aka kamo shi wa udkhila makanan aka shigar da shi wani guri halafa ala limtina min dukhuli da yayin rantsuwa ba zai shiga gurin ba yace wallahi ba zai shiga gurin ba kawai sai aka yi chali chali aka ce ku kama shi ku shiga da shi sai aka kama shi da karfi majiya karfi suka danke shi da karfi ya suka shigar da shi gurin yanzu zai kafara yayin rantsuwa ba zai shiga ba yanzu kuma gashi a cikin gurin an gane ko yawa kage yanzu wannan ba shi da zabi ba kuma shi da iko domin daukan sa aka yi da karfin tsiya aka ce a shiga da shi gurin kuma yana na farantsi ana ku shiga da shi ya rantsi ba zai shiga gurin ba kuma gashi da karfin to an shigar da shi gurin aw humila qurhan ko kuma aka dauke shi da karfin tsiya wa duriba bihi gairahu sai aka maka shi a jikin wani ma'ana sai aka yi kaman wata bulala da shi da aka kamo shi sai aka buga shi a jikin waninsa wanda aka doke shi da shi din kuma hatta mata zalikal gairu har wancan shi kuma ya mutu wala qudrata lahu ala limtina kuma ba shi da ikon ya hana kansa yin wannan abu au ko kuma udji'atil mar'a mace ce aka kwantar da ita da karfin tsiya aka daddaure ta summa zuniya biha sannan aka yi zina da ita min gairi qudratin ala limtina ba tare da tana da ikon hanawa ba fa hadha la ithma alayhi bil ittifaq wa innan din malamai sun hada kan wanda aka yi masa irin wannan tilasin babu laifi a kansa wala yatarattabu alayhi hinsun indal jumhur sannan a wajen jumhurin malamai ba zai kafara ba shi wancan da ya rantso ba zai shiga ba aka kama shi da karfin tuwo aka shigar da shi ba zai kafara ba wa qad hukiya an ba'd as-salaf arwayto an yo hikaya daga wasu cikin magabata kan nakai kaman mala ibrahim an-nakai fihi khilafun yace a cikin wannan ma shi al-mukrahin alladhi la ikhtiyara lahu wa la qudrata lahu ala al-imtina shi ma mala ibrahim an-nakai yace ya ruwaito ya hakaito ta sabanin malamai akan sa thumma qala sannan sai Ibn Rajab al-Hanbali ma'ana kenan wannan kaulin jumhur ne akwai sabani amma ra'ayin jumhur shine duk wanda ba shi da ikon ya hana ba shi da zabi aka tilasta shi yin wani abu to ba laifi a kansa na fata an gane ba laifi a kansa shi ma kenan akwai bambanci da annasi wal mukhdi akwai bambanci tsakanin wanda ya manta da kuma wanda ya me da wanda ya manta da wanda ya kuskure suna da bambanci da wanda aka yi wa tilas domin shi wanda aka yi masa tilas iri biyu ne akwai wanda tilas aka yi masa ba shi da zabi ba shi da ikon ya ki to wannan sun ce babu laifi shi ma a kansa ya zamanto shi wannan nau'in na farko hukuncinsa ɗaya dawa da annasi da al-mukhdi Allah ya sa kun gane wannan karatun kenan al-mukurahi nau'i biyu ne nau'in farko ya shiga cikin wayancan guda uku da haka da aka ce wa mastukurihu alaihi sai malamai suka tsaya sai suka yi dajiya anan wa mastukurihu alaihi suka ce iri biyu ne akwai wanda an yi istikrahin sa an matsa shi abu amma ba shi da zabi kuma ba shi da iko na yaki thumma qala sannan ibnu rajab yace annau thani nau'i na biyu man ukuriha bi darbin wanda akai masa tilas yayi duka aw gairahu ko wanin sa hatta fa'ala nan ni ina ganin kaman ko dai man ukuriha bi darbi gairihi hatta fa'ala kaman zai fi kyau wanda akai masa tilas ya daki wani aka ce dake shi dukan mu ne in ko baka dake shi baka zaka za akai masa barazana aka ce sai ya daki wani an gane ko shine man ukuriha bi darbi gairihi hatta fa'ala wanda akai masa tilas ya daki wani kuma aka ce sai ya aikata haka fa hadhal fi'lu muta'alliqun bihi at-takalif to gaskiya wannan aikin nasa na dukan wani da aka ce ya dake shi to wannan duk wannan aikin yana da alaka da hukunci shine muta'alliqun bihi at-takalif to gaskiya irin wannan shine wanda yana da alaka da hukunci fa innahu yumkinuhu Allah ya fa'ala domin zai iya yi zai iya kin yi yanzu kaga yana da bambanci da wanda kawai kama shi akai sai aka yarfa shi a jikin wani shi wannan kawai aka ce dake shi sai ya ki dukan sa ila shi ai ta dukan sa akan ya ki yin wancan dukan kaga dai yana da zabin ya ki shi akai dake shi kaga yana da bambanci da wanda daukan sa akai aka doke shi aka doki wani da shi Allah ya sa kun fahimci bambancin akwai bambanci tsakanin guda biyun ko to wannan ce akai dake wani to yanzu in yayi dukan wannan dukan yana ta'allake da hukunci fa innahu yumkinuhu domin zai iya yiwa an la ya fa'ala yaqi fa huwa muhtarul lil fi'l kaga kenan yana da zabi akan yin aikin lakin laysa garaduhu nafsul fi'l sai dai ba manufar sa bane yin aikin bai yi nufin yin aikin ba bal daf'u ad-darari anhu sai dai kawai yana kokarin ya tunkudewa kansa cutarwa dan ka a cutar da shi da haka kenan yayi dukan dan shi kar ai mai kar a dake shi fa huwa muhtarun min wajhin kaga kenan ai shi yana da zabi ta wata fuska wa gairu muhtarin min wajhin kuma ba shi da zabi ta wata fuska ta wata fuskar yana da zabi ta wata fuskar bai da zabi wa li hadha ikhtalafa an-nasu dan haka ne malamai suka yi sabani a kansa hal huwa mukallafun aw la shin ya zama shi ma akwai nauyin shari'a a kansa ko ba nauyin shari'a a kansa mukallafi ne ko ba mukallafi bane wattafaqal ulama malamai sun hadu ala annahu law ukuriha ala qatl ma'sumin da za a tilasta wa mutum ya kashe wani wanda haramun ne a kashe shi lam yasihha lahu qatluhu bai halatta bai kashe shi fa innahu innama yaqtuluhu bi ikhtiyari domin in ya kashe shi zai kashe shi ne da zabin sa ci aka kashe shi zaka iya cewa kai ba za ka kashe shi ba wa ibtida'a nafsi ya da zabin sa yayi kisan dan shi ya fanshi kansa bi qatlihi da kisan wancan din karkari in ya ki kashe wancan shi a kashe shi ko to sai dan ya fanshi ransa da kashe wancan yana da zabi ko ba shi da zabi yana da zabi aka ce kashe shi sai ce shi ba zai kashe shi ba karkari abin da zai shi a kashe shi in ko ya kashe wancan to ai gudun shi kar a kashe shi ne yasa kashe wancan wa hadha ijma'un min al-ulama al-mu'tadd bihim wannan shine abinda malamai suka yi ijma'i wa'inda ake la'akari da ijma'in su wa'inda ake daukan ijma'in su a matsayin ijma'i thumma dhakara ba'da dhalika sannan bayan haka sai ibnu rajab da ya ƙara bayani yace annal ikraha 'ala al-aqwal ma'fuun 'anha amma tilasta mutum akan ya faɗo wasu maganganu wannan an yi afuwa akan su kaga yana da bambanci tsakanin aqwal da af'al aka tilasta wa mutum yayi batanci ko ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani la ya athamul insanu mutum ba zai yi laifi ba idza ukuriha alaiha in aka tilasta shi akan magana yin wata magana wa annal ikraha ala al-af'al amma tilasta mutum akan yin wasu ayyuka fihi khilafun bainal ulama to shine akwai sabani tsakanin malamai in ta kalamuhu rahimahullahu ta'ala wato maganar ibnu rajab ta tike anan wal hasilu malai yace a dunkule dai annal ithma shi laifin marfu'un an dauke shi kwata kwata an ha'ula'i thalathati daga waɗannan mutanen guda uku abin duk da suka aikata an dauke musu laifin wa amma dhaman amma biya fa idza atlafa nafsan idan mutun ya salwantar da rai aw malan ko ya salwantar da dukiya fayadmanuna wa innan mutane guda uku duk za su biya mantuwar da ta sa ka salwantar da rai an gane ko da mantuwa ka salwantar da rai ko bisa kuskure ka salwantar da rai ko tilasta maka akai ka salwantar da rai ko kuma da mantuwa ka salwantar da dukiyar wani ko bisa kuskure ka salwantar da dukiyar wani ko tilasta maka akai ka salwantar da dukiyar wani wa'annan duk nau'o'in guda uku babu laifi a wajen Allah amma fa sai an biya kun fahimci abinda malai yake so ya fito da shi li'anna dhamana murattabun ala nafsil fi'li wal itlab domin biyan an dora shi ne akan shi ainihin aikin da kuma salwantarwar ba akan mai aikin ba ba akan mai salwantarwar ba akan wa aka dora hukuncin an dora wannan biyan akan aikin da aka yi inda akan mai aikin ne an ce an masa afuwa shi to amma aikin sa aka hukunta wai duk da bisa kuskure tunda ya kuskure yayi wajen salwantar da dukiyar wani to akan kuskuren aka gina hukunci shi kuskuren ba a yin abu a kansa sai an biya wannan dukiyar da aka salwantar da ita bisa kuskure sawa'un qasada aw lam yaqsud da niyya yayi ko ba da niyya ba wa ammal ithmu amma shi zunubin a wajen Allah fa murattabun alal maqasid to shi kuma wannan ana gina shi ne akan niyya an gane ko shi ainihin wato laifin ana gina shi ne akan niyya shi kuma aikin biyan ana gina shi ne akan aiki abu biyu ne shi biyan ana gina shi ne akan me aikin shi kuma wato laifin ko zunubin ana gina shi ne akan niyya wallahu a'lam Allah ya sa dai ban wahal da hukuma wajen fito da baitukan. Baitukan ne naga kaman sun abu na wai duk kokari nake su fito fili da gane su. To insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.